Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da shafar ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 23 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 227 wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 228. Kafin haka muna yi wa gaba ɗaya al'ummar Najeriya murnar dakatar da wannan biki na zaben sarauniyar kyau wanda da aka shirya za a yi shi nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa, kuma har an fara waɗansu ɓangarori nashi wanda ya jawo hasarar rayuka da aka yi a Kaduna da hasarar dukiyoyi a waɗansu sassa na wannan ƙasa. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara nesanta ƙasarmu da irin wannan mummunan biki, shu'umin biki wanda yake ɗauke da irin wannan musiba da ta faru. Kawai abin da ke ciki shi ne, wato ainihin mun so da a ce gwamnati sai ta dakatar da kanta, ta yi tunani don bayar da kariya ga al'ummarta da dukiyoyinsu da tsaronsu. Amma abin takaici da baƙin ciki ita gwamnati ba haka ta yi ba. Abin da kawai ce shi ne ta bai wa musulmi haƙuri. Amma dai maganar cewa ta janye da kanta ba ita ce ba, su ne dai su ga kila ya kamata su janye su gudu. To Ubangiji ta Allah ya kare nesanta mu da su, kuma Ubangiji ta Allah ya kare kasarmu daga dukkan abin da zai zama barazana gare ta. Za mu tashi kan aya ta 228 kamar yadda muka faɗa. Mai Allah ta Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
Ubangiji yace wal mutallaqat, matayi waɗanda aka saki, yatarabbasna bi anfusihinna, za su yi jinkiri wa kawunansu ba tare da sun sake sabon aure ba, salasata quru'in, har ya zuwa tsawon lokaci na ganin jini uku ko kuma tsarki guda uku. Domin lafazin quru' jam'i ne na alqar'u ko alqur'u, wanda yake ɗauke da ma'anar ko dai ana nufin tsarki ko kuma ana nufin jini. Malamai sun yi saɓani, shin me ake nufi, jini uku ko kuma tsarki guda uku? Idan mun ɗauki cewa tsarki guda uku ake nufi, to dama baya halatta mutum ya saki matarsa sai tana cikin tsarki, tsarkin da bai taɓa saduwa da ita ba. Jinin al'ada ya zo ya ɗauke tsarki ya zo mata, kafin saduwa da ita sai ya sake ta. To wannan tsarkin da aka sake ta a ciki shi ne na ɗaya. Idan ta yi jini ta sake samun tsarki, an samu tsarki biyu. Idan ta sake yin jini ta sake samun tsarki, an samu tsarki uku. Ma'ana ta riga ta kammala idda kenan. Wani yanzu ya halatta ya nemi auren ta ya aure ta. Idan muka ɗauki wannan, wato kaga jini nawa za ta yi a waje bayan sakinta? Jini biyu kawai za ta yi. Domin tsarki guda uku ana yin sa ne bayan samuwar jini biyu. Domin tsarkin da aka sake ta a ciki da shi ake lissafi a matsayin na farko. Wannan idan mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar shi ne tsarki. Idan kuma mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar jini, lokacin da mutum ya sake ta tana cikin tsarki, idan ta yi jini ta yi tsarki, ma'ana ta yi jini ɗaya kenan yanzu, wani jinin ya sake zuwa bayan ta yi tsarki biyu kenan, wani jinin ya sake zuwa sannan aka yi guda uku. Wato kaga sai ta yi jini guda nawa kenan? Guda uku. to waɗannan ra'ayoyi guda biyu malamai sun yi sabani akan su tun kan sahabban manzon Allah har zuwa yau. Akwai waɗanda suka ɗauki ra'ayin da ake kira tsarki shi aya take nufi, daga cikin su akwai Ummu Aisha, daga cikin su akwai Zaid bin Thabit cikin sahabbai kenan, akwai Sa'id bin al-Musayyib da waɗansu cikin tabi'ai, wanda kuma akan sa Imam Malik ibn Anas yake da Imam Shafi'i kan cewa abinda aya take nufi shine tsarki. Akwai kuma waɗanda suka ɗauki ra'ayin abinda ake nufi shine jini, Khulafa'ur Rashidun guda hudu din nan duk sun ɗauka jini aya take nufi, wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin manyan malamai kuma daga cikin wato ma'abuta mazhabobi, Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa duk suna ganin cewa wato ainihin jini ake nufi da ayar. Don haka dai tattaunawa su suna da faɗi, dalilansu kuma suna da yawa, kowa akwai abin da yake kafa hujja da shi wajen tabbatar da ingancin mazhabinsa akan mazhabin dan uwansa, ayoyi da hadisai. Amma idan mutum ya bibice su, to zai kisa cewa lallai dalilan da aka kafa hujja da su wajen cewa tsarki ake nufi da ayar suna da kwari kwarai da gaske, domin za mu iya fahimtar haka a cikin faɗin Allah ta'ala wa ahsul idda, da kuma yace fa talliquhunna li iddatihinna, sannan yace wa ahsul idda, Allah ce fa talliquhunna, in za ku saki mata ku sake su li iddatihinna, a lokacin da ya dace da su fara kirgon iddatu. To lokacin da ya dace a fara kirgon idda kuma shine idan an saki ta cikin tsarki, domin idan an sake ta cikin jini ma shi sakin na bid'a ne. Ina fata an fahimta. Don gashi Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada, manzo Allah ce ce da shi ya mayar da ita, yace da Umar dan Khattab ce da shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki, sannan ta sake mata haila ta yi tsarki. To in ya ga dama ya riƙe, in ya ga dama ya suke, domin lokacin da take tsarki din nan shine lokacin da Allah ya yi izinin in za a saki mace a sake ta. To idan ka hada wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya rawaito, ka hada da fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda, sai baka sakamakon cewa abinda ake nufi da wato ainihin salasa furu'in shine ana nufin sarki guda nawa, sarki guda uku. Haka waɗansu malamai suka bi su garin jayar da wannan dalilin, waɗanda kuma suka bi ɗauki cewa su kuma jini ake nufi, su kuma suka ce ai ga manzon Allah ya ce da wata mace da'is salata ayyama aqara'iki, wato mace mai istihada wadda jini na zuwa ko yaushe, ta kasa gane yaushe ne kwanakin al'ada, yaushe ne kwanakin istihada, sai manzo Allah ya ce a kowane wata yadda zaki nawa kika saba kina yin kwanaki na al'ada, in kin saba kina kwana bakwai a farkon wata, to a farkon wata sai kira kwana daya biyu uku hudu zuwa bakwai, sauran sun zama na istihada, ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba zaki wanka zaki sallah. Da zaran waɗansu kwana bakwai sun sake zuwa a wani farkon wata, to shine kuma sai ki sake tsayar da sallah, shine ma'ana da istalata ayyama aqara'iki, ki daina yin sallah a kwanakin jininki. Kaga anan gurin aqara a cikin wannan hadisin yana nufin me, wanda shi ma jam'i ne kamar yadda quru yake a matsayin jam'i, dan haka jini ke ne shi ake nufi da alqara'u ko kuma alquru. Sannan kuma suka ce kasancewar jini da shi ake lissafin wato ainihin al'ada, shi yasa wanda ba ta yin jini sai aka mayar da ita zuwa ga watanni. Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna, mataye waɗanda sun tsufa kwanaki sun yi musu yawa har sun daina al'ada, idan an sake su iddar su tunda yanzu babu jini, kamar yadda nassi ya nuna ya isna min al-mahid, sun daina tsammani jini ya daina zuwa, to iddar su shine thalathatu ashhur. Haka wallahi lam yahidna, yara kanana da basu kai shekarun fara al'ada ba, inda za a yi wa yarinya karama aure sai ko miji ya sake ta bayan saduwa da ita, gashi bata fara al'ada ba, to ita ma iddar ta tunda yanzu jinin al'ada bai zo ba wata uku. Sai suka ce a nan gurin sai Allah ya ambaci zuwan jini da bai zo ba sai sai wata uku a madadin sa, sai wannan nuna in jini ya zo to da shi za a yi kirki kenan. Ina fatan kun fahimci mahallin shi. Kun ga wannan shi ma dalili ne mai karfi, wancan shi ma dalili ne mai karfi, wanda kai kana su da shi a cikin zuciyarka sai ka dauka. Inda mun daina yin tarjihi yanzu, wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna wa la yahillu lahunna, ba shi halatta gare su su mata din an yaktumna ma khalaqallahu, su koyi abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu. Me ake nufi da abinda Allah ya halitta cikin mahaifarsu? ko a ce abinda Allah ya halitta na jariri, idan mace miji ya zake ta kuma tana da juna biyu, wanda kaga iddar ta shine ta haihu, to amma dan ba ta so ta koma, dan ba ta so miji ya ce yayi komai, sai ta ce ai ba ta da ciki, dan ta yi maza a ce ta gama idda, to shine Allah ce bai halatta ba ta koye abinda ke cikin ta na jariri, ko kuma a'a gashi ta yi jini na al'ada din, wato ma khalaqa Allah bi rahmin al-jinni na al'ada, sai ta koye shi cewa ba ta yi ba, ba shi halatta mace ta koye abinda ke cikin ta, wato ainihin ko na jariri ko kuma na jini na al'ada wanda yake zuwa a kowane wata, imma dan saboda ta gaggawar fita daga idda, imma dan ta hana mijinta komai, imma kuma dan wato ta samu doguwar idda da miji zai dawo da ita, dole ne ta faɗi gaskiyar hakikanin abinda yake tare da ita. Ina ga da an fahimta, wato ki kun ga kenan a abinda ya shafi al'ada, mace ita ce ake gaskatawa sama da mijinta. Idan mace mijinta ya sake ta, ta je ta yi waɗansu watanni, ya zo ya ce zan yi komai, ta ce wani komai, ai na riga na yi jini guda uku, ko na riga na yi tsarki guda uku, ba ya da iko ya ce ƙarya kike bi kika yi saura ɗaya, don haka ina da iko in dawo da ke. Idan ya ce bi kika yi, ita kuma ta ce uku ne, idan suka je wajen alƙali sai alƙali ya gaskata ta ya ƙaryata shi, saboda abu ne da ya shafi fasa'isun nisa, ita ce ta san ta yi ko ba ta yi ba, sai bai shafe ka ba, kai kan kana al'ada ne. To me za ka mata jayayya ita da take yi, ta ce ta yi, kai kuma ka ce ba ta yi ba, to tunda abu ne da ya shafe su, irin da'awar da ta yi dole a gaskata ta, to tunda duk da'awar da ta yi za a gaskata ta, shine Allah maɗaukakin sarki ke zaburar da ita cewa ta faɗi gaskiya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ba shi halatta ga mata su koye abin da ya shafi cikin su, sawa'un jinin al'ada ne ko su koye abin da ya shafi jariri da ke ciki, bai halatta su koye ba in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, in sun kasance sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe. Ina fatan kun fahimta. To dan haka abinda duk mace ta yi da'awa ta cewa ai yanzu ta yi jini uku, shikenan ba za a karyata ta. Sai dai malamai suka ce sai dai idan ta yi da'awa a lokaci ƙayyadajje wanda ya yi kusa kwarai da gaske. To menene lokaci ƙayyadajje shi suke saɓani? Waɗansu suka ce idan a cikin wata biyu ta ce ta yi jini uku dole a gaskata ta. Waɗansu suka ce a cikin wata ɗaya da rabi ma in ta ce ta yi jini uku za a gaskata ta. Za a ƙaryata ta ne idan ta yi da'awar jini uku a kan abin da bai wuce wata ɗaya ba. Sai a za a yi wata ɗaya har ki jini sau uku, ki jini ki tsarki ki sake jini ba zai yiwu ba. Amma in ya kai wata ɗaya da rabi, wata biyu, wata uku, ɗan suka ce a'a wannan duk ba shi ne ba a gaskata ta ko a ƙaryata ta, sai mu kirawo sauran mata ƴan uwanta mu ce ga wani ƴar shekara kaza an sake ta yau kwana 40 ko kwana 50 ko kwana 60 ta yi da'awar cewa ta yi jini uku ya ta gama abin nan, wato idda kenan, yanzu tana son ta sake aure, ba ta son ta komai, ba tana son ta hana mijinta komai, shin zai iya yiwa mace ta yi haka? Idan sauran mata suka bada fata suka ce eh, ai zai iya yiwa mace ta yi, sai a gaskata su, saboda abu ne da ya shafe su. A ciki dai ba wanda zai tambayi namiji, sai dai ba da fata wanda ya karanta a littafi, amma bai sai karanta ta ko ya gaskata ta ba, sai dai a tambaye ta ita kadai ko kuma a tambaye taron mata, dan su tunda al'ada su ce sun san sun taba ji wata ta taba yin haka, sun taba ji wata ta taba yin haka, dan haka ɗan wancan su ce shikenan. Ba su taba ji ba, wannan ba su taba yi ba, wannan ba su taba yi ba, wancan ma ba su taba yi, ko ba su taba jin wata ta yi ba, suka ce kai ƙarya ne, ba mu taba jin haka ba a cikin mata gaba ɗaya na wannan, sai to ƙarya suke ƴan uwanki mata sun ƙarya take, amma mijinta ba zai ƙarya ta ba, alƙali ba zai ƙarya ta ba, mufti ba zai ƙarya ta ba. Wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, wa bu'ulatuhunna mazajansu ahaqqu biraddihinna, su ne suke da ikon dawo da su su ce sun yi kome. Fi zalika, ismul ishara da ke cikin fi zalika yana komawa zuwa ga salasata qurui, a cikin wancan lokaci na tsawon jini uku, ko a cikin wancan lokaci na tsawon tsarki uku, kafin jini uku ya yanke ko kafin tsarki uku ya yanke, miji yana da damar bayan ya sake ke ce ya dawo da ke, kuma dole kin koma. Shine wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika, to dan saboda kar miji ya dawo da mace ba da nufin zama da ita ba, sai dan ya cuce ta, sai dan ya hana ta yin aure, sai Allah ya ce in aradu islaha, in su mazaje din sun yi nufin sulhu, sun yi nufin suna so su dawo da matan su a ci gaba da zama, ya saki matar sa daga baya yayin nadama, tunda yayin nadamar sakin ta yanzu tana cikin al'ada, kuma saki ne na daya ko na biyu, ba ta riga ta fita daga cikin idda ba, to yana da dama ya ce na dawo da ke, ko ya nemi izininta ko bai nemi izininta ba, ko iyayenta sun yadda ko iyayenta ba su yadda ba, dan a wannan lokacin har yanzu mata ta ce idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki na biyu lokacin da suke cikin kwanakin al'ada, har yanzu matar ta ce aure baya gutsurewa gaba ɗaya sai ta riga ta fitar da cikin idda, amma matukar tana cikin idda matarsa ce, dan haka da zai mutu a lokacin za ta ci gadonsa, da za ta mutu ita ma shi ma zai ci gadonta, duk za su gaji juna. Da haka ba shi halatta idan ya zo ce zai dawo da ita ta ce ba za ta koma ba, ko mahaifinta ya ce ba za ta koma ba, ko wakilinta ya ce ai ba za ta koma ba, ai ba neman izininsa kake ba, labari kake ba shi na dawo da ita, shikenan babu yadda iya da kai in dai ya san addini. In bai san addini ba ne ba zai tsare ta a gida ce ba ta koma ba, amma in ya san addini dole ya kyale ta koma. Da haka kai ma namiji sai aka yi ka shaida ka da shi ne cewa yana radu islaha, an bai ta ko ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن سو ما تاسنا ده حقي مثل الذي عليهن كوتنكوتين irin haƙin dake kansu na cewa dole su yi wa mazajen su, to su ma suna da irin wannan haƙi akan mazajen su din da dole mazajen su su yi musu bil ma'ruf ta hanyar sananniya a shari'a. Walil rijali alayhin daraja, mazaje suna da daraja akan mata, suna da daraja da falala, kimar su ba ɗaya bace, daraja su ba ɗaya bace ba, dan haka sai aka ce shi ne shugaba a kanta. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalili guda biyu yasa yake da falala a kanta. Dalili na farko falala ta Ubangiji da ya ga dama ya fifita mazaje a kan mata. Allah ko fa'alul lima yuridu ne ba wanda yake ce masa dan miji. Dan haka yake bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Dalili na biyu dai shi ne ke ɗaukan nauyin ciyar da ita, tun da kansa daki har yanzu a ciyar da ita da sutura da wurin zama da duk abin da ya kamata. Wa bima anfaqu min amwalihi, ababen nan guda biyu su suka ba shi kima da daraja a kanta, da haka sai zamanto shi ne shugabanta. Abu na farko falalar Ubangiji, haka ya ga dama ya fifita bangaren mazaje akan mata yi. Abu na biyu kuma abin da yake ciyarwa miji na ɗaukan hidima da ɗawainiyar matarsa, da haka sai zamanto shi ne shugaba a kanta. Shine ma'ana wa lirijali alayhin da daraja, wallahu azizun hakim, Ubangiji ta'ala shine aziz magwayi wanda ba abin da ke gagara sa, sannan kuma shine hakim mai hikima cikin dukkan abin da ya zartar na hukunci hukunci. Karin bayani guda biyu kawai zamu, lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, cewa mataye waɗanda aka saki za su yi jinkiri na zaman idda har jini uku ko tsarki guda uku. Wannan ba dukkan mata bane wannan hukuncin ya shafa, a'a akwai sharuɗa kafin mace ya kasance iddar ta jini uku ne ko tsarki uku. Sharuɗi na farko ya kasance mijin da ya aure ta ya taɓa saduwa da ita, inda da aka yi aure bai taɓa saduwa da ita ba to kuma sai ya sake ta, to babu wani idda a kanta, zai iya sakenta yau da safe yau da yamma kuma wani ya zo aure ta, ba komai a kanta. Dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. محل الشاهد سكين آية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إن يكون أورماتا كافنك سادق سوسيكوك سكيسو توقف أبوت إدى ذات يمكو كان سكين تيو ذات إيان أولي أيو انتنسو هم دانكو كافي كنن بابي تزا أتي تيتني أبوزركي أكسي إمجياتك أكسنترتا. Na ɗaya kenan. Na biyu ya kasance tana yin al'ada ɗin, shekarunta sun kai ta yi al'ada, sannan ba ta tsuho tsufan da za ta daina yi, domin idan shekarunta ba su kai ta fara al'ada ba ko shekarunta sun kai ta daina yi, to kaga wata uku za ta yi kamar yadda muka karanta da su. Wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum idan tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yatubtu. Sharadi na uku ya zanto lokacin da aka sake ta tana da bata da juna biyu, domin in tana da juna biyu iddar ta shine za ta kare lokacin da ta haihu, tunda masu juna biyu Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Da haka idan mutum ya saki matarsa yanzu muna karfe 4 da minti 20 na yamma sai ta haihu bayan an sha ruwa da magariba, shikenan ta kammala idda. An gane ku? Ta riga ta kammala idda. Dan da an ce ulatul ahmali ajaluhunna, wato lokacin tsawon iddar su shine kawai su haihu, da zaran sun haihu sun riga sun kammala idda. ina ba don fahimta ashe wannan aya tana magana ne akan mata yanda ko dai lalle an taba kusantar su a aure sannan kuma ya kasance ba su da juna biyu sannan kuma ya zanto me ya zanto babu ciki tattare da su to wannan shine wadanda aka ce ya tarabbasna bi anfusihinna salasata qurun za su yi jinkiri na watanni guda uku kalmar walahunna qawatuna tsarki guda uku ko jini guda uku kalmar walahunna nisrul ladhi alayhinna bil ma'ruf mataye suna da haƙƙi akan mazaje kwatankwacin waɗanda su mazajen suke da su akan mataye wannan jumla a dunkule take amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fashin bakinta a cikin hadisi masu tarin yawa wani mutum ya tambaye shi menene haƙƙin da kowace mace take da shi akan mu sai manzon Allah ke cewa ka ciyar da ita idan ka ci ka shayar da ita idan ka sha kai mata tufafi lokacin da kai tufafi sannan kuma idan ka tashi ladabtar da ita karka doki abin da ya shafi kewayen fuska sannan kuma karka munana mata shine fadin bakar magana kamar mutum ya zage ta ko kuma ya aibata gidansu yace ƴar talakawa ko ya aibata kabilarsu ko ya aibata garinsu yace ƴar kauye ko wani abu makamancin haka manzo Allah duk ya hana wannan mace tana da haƙƙi akan ta karka mata wannan sannan kuma ya bayyana a cikin wani hadisin haƙƙi da mace take da shi na kusantar ta ko saduwa da ita ko dauke mata kewa ta fuskar saduwa dan wannan bangare ne cikin bangalori na aure irin yadda kake da wannan haƙƙin a kanta ita ma tana da shi a kanta irin yadda kai aka ce idan ka nemi kusantar ta taki za ta kwana mala'iku suna tsire mata albarka Allah kuma ba zai yarda da ita ba sai lokacin da ta zo ta nemi afuwa kace ka yafe sannan Allah ya yarda da ita ha kuma sallar ta ba za ta karbu ba har sai lokacin da kai ka amince da ita to irin yadda aka faɗi haka kai ma ka tabbatar tana da wannan haƙƙin a kanka duk da kai hadisi bai zo ba ya ce a tsine maka albarka amma wannan ayar ta ce walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja lalle tana da haƙƙi kai ma a kanka irin wanda kake da shi a kanta wannan misliya din da Allah ya ce walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf wato misliya fil ijab ba fi adadin wajibat kake dangin wajibi da yake kanta wanda dole kai ma akwai wani dangin wajibi da yake kanka kuma dole kai masa da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kware da gaske da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa kyautatawa a cikin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi ku kyautatawa iyalinsa yace ni ko na fi ku kyautatawa iyalina da haka manzon Allah ke zama ya hira da su sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya tsira da ya tsira da ummu na Aisha haso biyu karo na farko ta tsire mishi karo na biyu ya tsire mata sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya samu Aisha tana shan wani abin sha sai ya karbi kofin da take sha sai ya sanya bakin shi daidai inda ta sa bakin ta sha da haka manzon Allah yake yin tarhimi wajen kiran sunanta sunanta Aishatu amma sai ce ya Aish dan sanya mata wani karsashi a jika taji cewa ta isa a wurin miji wato taji cewa ashe bayan ta tsince wasu shugaba kuma abokin wasa ne abokin wargi ne abokin kwarkwasa ne abokin a tattauna da shi a yi shawarwari ne ya Aish haka manzo Allah yake faɗa da sunan ummu Aish to dukan waɗannan suna daga cikin ababai waɗanda mataye suke da shi na haƙƙi wato ainihin akan mazajensu wanda dole ne a ƙarƙashin wannan aya ko wani abu da Imam al-Qurtubi ya kawo mai ban sha'awa da haka sai na ɗauko littafin gaba ɗaya dai in karanto muku don ku san cewa wato aikin aiki ƙarƙashin walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja yace ga Abdullahi dan Abbas yana cewa inni la atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li yace da dama nakan yi ado ga matata ba dan in je unguwa ba ba dan in tafi daurin aure ba ba wai dan yau juma'a ba kawai in yi ado in zauna a cikin gida in sanya turare in karya hula ga kaya masu kyau domin matata kamar yadda nake son ita ma ta yi mun wannan haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma uhibbu an tanzifa kull haqqin ladhi li alaiha fatastawjiba haqqaha alladhi laha alayya yace ba na son dukkan wani haƙƙi na in ce sai ta bani dan nima ba na san kuma ta zo ta ce dun nasa din sai na bata, na san ba zai iya bata nasa gaba ɗaya ba, zan yi kokari in bayar, to ni ma kar in ce sai na nemi nawa 100%. Ina wata gumbayinta, wato idan ka ce dole sai ta baka naka haƙin 100%, kai ma sai ka yi tunani kana bata nasa 100%. Idan kana so ta yi maka ado, to kai ma kana yi mata ado. Idan kana so ta shafa turare, to kai ma kana shafa turare kawai don ta ji ba don ka fita unguwa ba, ba don ka tafi ɗauren aure ba. A cikin mu akwai wanda yake zaune a gida baya ado, sai in zai je ɗauren aure, sai in zai fita kasuwa ko in zai su ofis, amma in yana zaune a gida daga shi sai gajeren wando da babban riga ba jamfa. Kansu ko tajewa bai ba, bai gyara gemunsa ba, bai gyara gashin bakinsa ba, bai goge haƙoransa ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, kawai yana zaune wai aiki a gida yake. In ka ga ce zuba mun ruwan wanka, dawa mun ruwan wanka, ma'ana za su ɗauren aure ko za su kasuwa ko za su ofis, ita ba ta da ƙimar da zai mata wanka. To Abdullahi da Abdullahi ce yadda nake son ta yi muku, ni ma haka nake mata. Daga nan sai Imam al-Qurtubi ya ce amma zinatul rijali, amma ado na mazaje, fa ala tafawuti ahwalihim, wannan gurgurdan yadda halayensu suka sha babban. Adan da ake a birni ba shi ake a ƙauye ba, adan da ɗan boko zai yi ba shi ɗan kasuwa zai ba, adan da dattijo zai yi ba shi saurayi zai ba. Ala tafawuti ahwalihim, kowa da irin adansa. Fa innahum ya'maluna zalika 'ala al-labaq wal wifaq, yace babban dai abin da ake so su kware wajen iya ado din, su mazaje in za su yi wa matansu ado, wal wifaq kuma su yi abin da shi ita matar tafi sha'awa. Dai idan kai ado da abin da ba shi tafi sha'awa ba, kila wata ba ta san jan tufafi gawu, kai sai kace ka samu ta je shadda gawu tana ɗaukar ido, kaga ba za ta burge ta ba, ga jan shadda, ga jan tabarau, ga jan dara, ga jan takalmi, sai ka ce ana wasan kunna wuta, ana wasan kunna wuta ake ba. Kila wata bulu take so, kila wata abin da take so mai ruwan toka, kila wata mai ruwan kwai take so, kila wata kore shadda take so, sai ka tambaya ko shadda ce ka zaɓo guda biyu ko uku sai ka shigo gida, wacce kike so in saya, wacce tafi burge ki, idan huluna ne wacce kike so in saya, wacce tafi burge ki. Qurtubi ya ce kai dai abin da zai dace, farubama kana zinatan taliku fi waqtin wala taliku fi waqtin, akwai adan da zai dace da wani lokaci amma ba zai dace da wani lokaci ba, adan da za a yi da rana ba shi za a yi da daddare ba. Da daddare bayan sallar isha'i na sa wani babban riga har da jamfa da ya ciki, ai sai ka samu kayan da za su dace da wannan lokacin. Kuma ana sanyi, ina kai ina sa kaya wanda ba na sanyi ba, ana zafi sai a ganka da riga sanyi a jikinka, kai ba ka san bai dace ba, duka hada gumi, komai za ka yi shi daidai dace. Fa zinatun taliqu bi shabab wa zinatun taliqu bi shuyukh wa la taliqu bi shabab, akwai ado da yake dacewa da samari bai dace ga dattijai su ba, akwai wanda yake dacewa ga dattijai bai dace ga samari su ba. Ala tara anna shaytha wal kala idha haffa sharibahu liqa bihi zalika wa zanahu, baka ganin mutumin da yake irin shekaru 40 zuwa 50 lokacin da ya rage gashin bakinsa sai kaga cewa hakan yayi masa kyau. Yace amma saurayi wanda bai fara gemu ba gashin baki ya fito, idan ya aske shi kuma sai kaga yayi muni. Na fata an bayyana. Yace sai kaga yayi muni, wa idza waffara dhiyatuhu wa haffa sharibahu zanahu zalik, amma saurayi idan yana da wadataccen gemu kuma ya dace gashin baki bai tsau ba sai da hakan yayi masa kyau. Zaka gani, wato kaga ahlus sunna ne wannan littafin. Lalle Imam al-Qurtubi ahlus sunna ne wannan. Yace wa kazalika fi shi'an al-kiswa, haka abin yake wajen tufafi. Fa fi hadha kulluhu ibtida'u al-huquq, a cikin wannan duk ana so ka bata cikakken haƙinka. Fa inna ma ya'malu 'ala al-labab, ni dai abin da nake so in zuburdubi ya kasance ya gwanince wajen iya ado, wal wifaqi kuma ya mata irin adan da ita ce take sha'awa. Li yakuna inda maratihi fi zinatin tasurruha wa yu'iffuha an ghayrihi min ar-rijali, hikimar cewa kai mata abin da take so dan ita ce za ta gani, sai hakan ya kasance ya dakatar da idanta a kanka ba ta ketare ka ta hango wani ba. Idan kai adan da baka burge ta ba, sai ta ji tana sha'awar ta ga wannan adan a jikin wani namijin. Idan kai karin hular da ba shi take so ba, sai ta ga tana son ta kalli wani namijin da ya karin hular da shi ya fi burge ta. Idan kai magana wadda ba ita take so ta ji ba, sai ta ji tana son ta ji wata maganar a wurin wani namijin ba kai ba. To sai sa ake so ka kula me take so, tun daga zance har tufafi har sa hula har komai, dan kai mata abin da zaka rintse mata ido ba za ta ga kowa ba sai kai. Wannan kaddo abin da malamai suke zana wani addinin musulunci. Wa kazalika al-kuhl min ar-rijali, yace to sa kwalli a wajen mazaje minhum man yaliqu bihi wa minhum man la yaliqu bihi akwai wanda in sa kwalli zai kyau akwai wanda in sa kwalli zai muni in ka san ka sa kwalli muni zaka yi to bai kamata ka sa fa amma tibu yace amma kaga turare wasiwak da aswaki wajen goge hakori wal khilal da sakace tsakanin hakori ta yadda da tukar ya tsaya tsakanin hakori war rami bitaran da gusar da dukkan wani gashi a jikinka gashin hamata da gashin gaba da sauransu wanda dai duk bai dace a ganshi ba gusar da shi wa fuduli shi'ari da dukkan wani abin da ya karu kan bukata na gashi wa tafhir da yan wanka akai akai wa qalmil azhari da yanke farce fa huwa bayyinun muwafiqun lil jami wannan ya dace ga dattijai ya dace ga samari ko waje tulare aswaki akai akai wanka akai akai wankan safe daban wankan daddare daban yace wannan ya dace da kowa yace wal qidab li shuyukh yace kun shi ko dattijai suna iya yi ina jin wannan dattijai irin da garin suke nan ko ba haka ba wal khatam lil jami' amma san yazo bai ya dace da kowa da saurayi da dan tsaka tsiki da tsoho duk za su iya san yazo bai min sababi wa shuyukh zaina wa huwa halu rijal ala ma yati bayanuhu fi surati an-nahl yace san yazo bai ai ado ne na maza kamar yadda bayanin sa zai zo nan cikin suratul nahl a gabatan summa alayhi an yatawakha awqati hajatiha ila ar-rajul sannan ya kamata in yana zaune da mace ya kiyaye wani lokaci ne take bukatun da namiji fa yu'ifu hadan ya kosar da bukatar ta a wannan lokacin wa yughniha an at-tatallu'i ila ghayrihi ya hana ta leke dan kallo wani bashi ba wa irra ar-rajul min nafsihi ajazan in namiji ya ga ya kasa ta wannan bangaren an ikamati haqqihi fi marja'iha baya iya biya mata bukatar kwanciya akhadha min al-adwiyati allati tazidu tibahihi wa tuqawwi shahawatahu hatta yufaha babu laifi je nemo magani dan kara kansa kwari dan ya gamba imamul qurtubi gashi aljami'u da wato dan haka malamai da suke bayani akan wannan ba sa jin kunyar su bayyana wa abin da yake ilimi ne ya tabbatar da shi kuma haƙƙi ne da mata suke da mata suke da shi a wurin mazajin su dan haka ma suke cewa yana daga cikin hikima kar tsoho dan shekara 50 yace zai auri budurwa yar shekara 16 ko 17 domin matsalar da za ta faru shine idan aka ƙara shekaru 20 nan gaba ko mu ce a ƙara idan aka ƙara shekaru 20 nan gaba tana da shekara 17 ya zama shekarunta nawa 37 shi kuma shekarun sa nawa 70 shi sha'awarsa ta ragu ita kuma ta zo daidai ganiyarta ba zai iya biya mata bukata ba da haka da tije sai su haƙura su samu yan shekara 20-25-30 don aka fi tare ko ba haka ba amma tara a zo kai kayan ikfaya ita kuma tana nan da sauran bajiran ta suna aiki har yanzu kai kuma ka riga ka kammala shi yasa Imam Ibn al-Jawzi a cikin littafin Saydul Khatir yake cewa in har tsautsayi yasa dattijo ya aure yarinya yace to ya samu abin da zai rinka ba ta na cin hanci dai ya lallashe ta ya ba ta hakuri amma dai ba zai iya biya mata bukata haka ya faɗa cikin littafin Saydul Khatir ta gannan tun shekara 100 da suka wuce manyan malaman musulunci dan yana da littafin tafsirin Zaidul Masir Zadul Masir yana da littafai na hadisi shi yake da kitabul mawdu'at tattara hadisai da aka yi wa manzon Allah kare ya littafi akan su da sauran wato da tafsiri a bangarori daban-daban na addinin musulunci wato dai walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim rashin gane haƙƙin da mace take da shi a kanka wani lokaci sai ke saka tare da haƙƙin ta kuma ya kasance hakan ya sa ta cikin wani hali ko ita ta tare da haƙƙin mijinta hakan ya jefa mijinta cikin wani hali amma idan kowa ya gane cewa yana da haƙƙi akan dan uwansa yadda zaka zabi magana mai kyau ka faɗa wata magana matar banza a waje ba haka zaka yi ba zabi magana mai kyau ka faɗa matarka yadda zaka yi ado mai kyau dan wata karuwa a waje ba haka zaka yi ba kai ado domin matarka yadda zaka zabi abinci mai kyau lemo mai kyau na sha irin wanda yake na zamani ko na cikin kwalba ko na cikin gwangwani ko na cikin leda ka je ka kaiwa wata dan ka burge ta to ya kasance iyalinka zaka kawo idan har muka yi haka sai gidanmu su gyaru sai ya kasance kasuwar karuwanci ma ta mutu gaba daya to amma sai kowa tsakanin maza da mata ya tsaya tsaye ya gane akwai wajibi a kaina dole in sauke shi ita mace ta ji akwai wajibi a kaina dangane da abin da shafi mijina dole in sauke wannan wajibin ya zan yi in gyara miji ya gane haka to shikenan sai komai abin nan amma da ya kasance mace ta kasaiwa mijinta wannan ba ya da tsoron Allah, idan wata ta yi masa auje sai ta kwace miki miji ke kina zaune a gida, da haka ya kamata a yi wannan, sai ta kwace miki miji ke kina zaune a gida, haka kai ma namiji idan ka kasaiwa matar ka wannan sai wani ya kwace ma mata, kai kuma kana zaune a gida haka baka sani ba, duk irin wannan yana faruwa, da haka duk abin da ka san matar ka za ta yi sai awa ka kiwace shi, nake mata idan ka kimanta fa da ganganci to za ta yi sha'awar wannan ta hanyar haram. Illa iyaka in mai tsoron Allah ce, kira tsoron Allah ya ka tangace ta, in mara tsoron Allah ce kuma babu yadda ka iya. Allah ya rufa mana asiri. Allah shi ka tanga, Allah ya sanya ka tanga karfi tsakanin mu da dukkan ayyuka na fasadi. Ubangiji ta'ala ya wadatar da mu da halal ta yadda ba sai mun je ga haram ba. Ubangiji ta'ala ce walil rijali alaihin na daraja wallahu azizul hakim. Sai aya ta
talaqu mawtan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
وبنجي تي الطلاق مرتان سكي إلي بيوني لفظ الطلاق أنا نفن التطليق كما يد السلام ينا نفن التسليم suka ce at-talaq din ne wato mudaf ne, akwai mudaf ilayhi wato shi mudaf ilayhi ne, akwai mudaf da aka shafi, ma'ana adadu at-talaq marratan, adadin saki wanda ake iya yanko mai a cikin sa guda biyu ne, daga nan idan mutum yayi saki yana da nema ya dawo da ita ya saki yan saki na biyu yace ya dawo da ita, daga nan gurin fa imsakun bi ma'rufin, ko dai ya rike ta hanyar da ta dace a shari'ance babu cuta ba cuta suwa, aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya sake ta kuma tare da insani da kyautatawa, saki ba tare da zagi ba, saki ba tare da cin mutunci ba, saki tare da bata da kyauta ta tamattu'i da aka ce idan an saki mace a bata, kamar yadda ayoyi za su yi bayani a nan gaba. Wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa, lokacin saki shi ma ana son a sake ta da kyautatawa. Yadda a zama za ka kula da ci da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan, to haka wajen saki za ka lura wannan lokaci ne shari'a ta ce a saki mace. Shari'a ba ta yadda a saki mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu sarki. Shari'a ba ta yadda a saki mace ba idan ta samu sarkin da ka sadu da ita, dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi sarkin da baka sadu da ita ba. Shari'a ba ta yadda ka saki mace ba ka ce dole ta kwashe kayanta yau, tunda sarki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda, kai za ka ciyar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda, salatata furu'in da muka bayyana a baya tsarki uku ko jini uku, sannan a cikin wannan lokaci ba zagi ba cin mutuncin iyayenta ba yin kwalla da kayanta ba kirawo mai akoli kura ka ce dole a kwashe kayanta. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum bashi halatta gare ku ko mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, ku ce za ku karbi wani abu cikin abin da kuka baiwa matayenku a matsayin sadaki, illa an yakhafa alla yuqima hududallah, sai fa in su ma'aurata sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba. Abin da kuka saiwa matarka lokacin aurarta wanda ya shiga cikin ma'anar sadaki, sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki, sai ka zo za ka rabu da ita, ba ka cewa kawo duk abin da na kashe dai in suke shi, shi ne wallahi hidda da kuma an takuzo min ba a sai tumuhun na shi'a illa an yi safa Allah ya kima hududallah, sai dai in sun ji tsoron ba za su iya tsaye da dokar Allah ba. Fa in khiftum Allah ya kima hududallah, fa in khiftum, idan ku waliyan aure majibanta lamarin ma'aurata biyu dangin miji da dangin mace, in khiftum, idan kun ji tsoron Allah ya kima hududallah, ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare, fala junaha alayhima, a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi, cikin abin da ta fahimci kanta da shi ita mace, ma'ana mace ce tana tare da miji bayan an riga an yi aure, sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta, da san yana son ta yanzu baya son ta, to baya da ikon ya karɓo wani abu don ya sake ta, sai dai ya sake ta haka kawai don kare cutar da ita. Ana zaune mace ce ta ji bata sha'awar miji, da ita ce ta ce sai shi in ba shi ba rijiya, yanzu kuma ta fasa ba ta so, to ba za ta zo ba ta matsawa miji ta ce dole sai ka sake ni, a'a ni ina son ki, dan da zaki ce dole sai na sake ka, dole sai na sake ki, ba zan sake ki ba, a'a dole sai ka sake ni, a'a ni ba zan sake ki ba, a irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi, shine kai hulubi abinda duk ya kashe da sunan sadaki, to sai ta dauki kayansa sai ta mayar masa, idan ya karba shi kuma sai ya sake ta, shikenan an riga an huta. Wadansu malamai suka ce karbar wannan abin da ya kashe kadai sunansa saki, ko da bai ce na sake ki ba, amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki, domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi mijina wane, bana zarginsa game da addini, bana zarginsa game da dabi'u na gari, mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari, sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci, abin nufi ina jin tsoron in saba mushi ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba, zan kangare masa tunda bana kaunarsa, wannan nake jin tsoro, in ko na kangare masa Allah zai kama da wannan laifin. Sai manzon Allah ya ce zaki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki, a taruddina alayhi hadiqatahu, tace eh zan bashi gonarsa. Sai manzon Allah ya ce iqbalil hadiqata wastalliqha taqliqata, karbi gonarka kai mata saki daya. To kaga anan bayan ya ce karbi gonarka sai kuma ya ce ka sake ta, inda karbar gonar kadai saki dai da ba kuma sai an ce sake ta ba, amma ka karban gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma daban. To da haka dai wannan shine abin da ake kira kulu'i, mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta son miji, shi ko miji na son ta, to a nan gurin sai ta dauki abin da ya kashe wajen aurenta da bashi kayan shi don ya samu auren wata da wannan, ita kuma shikenan sai ta tafi, aure ya lalace ko mu ce aure ya sauka, dan waɗansu suna ganin wato shi wato ainihin a kulu'i fashi ne, lalata aure ne ake ba wai saki bane ba, waɗansu kuma suna ganin ba fashi bane ba saki ne, to don haka ne ma sai malamai suka yi sabani kuma shin idan an yi kulu'i ga mace menene abin da za ta yi ta yi yadda, jini ɗaya ko sai ta jini uku, waɗansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi yadda. Usman dan Affan kamar da aka rubuta daga rashi sai idan ta yi jini ɗaya shikenan ta riga ta yi yadda za ta iya wani aure, in dai kulu'i aka yi, ina ba ta an fahimta. Sannan miji baya da dama bayan ta bashi abinsa ya karba, aure ya lalace ko ya sake ta, daga baya kafin ta kammala idda ya zo ce na dawo da ke, babu komai a cikin kulu'i. Da haka ne ma ko maliki yanzu suka ce al khulu'u talqatun ba'ina, abinda suke nufi talqatun ba'ina bi ma'ana la yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi, namiji baya da ikon dawo da matarsa, dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban, sawa'un shi ne yake son ya dawo, ita kuma ta amince ta sake komawa ko kuma wani ne daban ba shi ba. Ina fata an fahimta. Shi ne fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi muftazat bih, tilka hududullah, waɗannan su ne dokokin Allah da ya iyakance muku, fala ta tafu hakar ku kitare shi, wa man yata'adda hududallah, dukkan waɗanda za su ƙetare dokokin Allah bisa ganganci, fa ula'ika humuz zalimun, irin waɗannan su ne azzalimun.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
فإن طلقها idan ya sake ta saki na uku, me yasa muka ce saki na uku? Dan abaya ya ce at-talaqu marratan, saki wanda ake da ikon kome guda biyu ne. Sai yanzu ayi ce fa in talaqaha, idan ya sake ta ya zama nawa kenan? Na uku, to fala tahillu lahu min ba'du, ba ta halatta a gare shi daga baya, hatta tankiha zawjan ghayra, har sai ta auri wani namiji, ingantaccen aure wanda ba ittifaki suka yi ba da mijin farko. Dan wani lokaci mutum zai saki matar sa saki uku, daga baya Allah ya jarrabe shi je na kaunarta, ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa, sai je samu ne yarjejeniya da shi, da Allah ka je ka auri wance, idan ya so bayan kwana kaza sai ka sako ta dan in samu damar mayar da ita, tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an saki wani sabon aure. To idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu, wato gaba ɗaya su biyun Allah ya la'ance su, domin miji na biyu ya zama al-muhallil, miji na farko ya zama al-muhallalu lahu, wanda aka halatta masa kenan. Shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidanta na farko, shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa dan ta dawo. Duka guda biyun manzon Allah ya la'ance su, ya tsine musu albarka. Ina fata an fahimta. Amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari, suka yi ittifaki ka aure ni, amma fa daga baya za ka sako ni, kaga ba da mijin farko aka yi ittifaki ba, shi mijin farko ba ya da labari ba, ita ce ta je ta yi aure, auren da ake kira auren kashe wuta. Dan haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi, sai dai abinda ake jin tsoro su fada wata matsala ta biyu wadda ba wannan hadisin ta shafa ba, ita ce auren mutu'a. Domin auren mutu'a temporary marriage kenan, shine wanda miji za su yi yarjejeniya da mace kan cewa zai aure ta zuwan sati daya, idan sati daya yi kenan ta saku, ko zuwa kwana goma ko zuwa kwana biyar, wanda manzon Allah ya haramta wannan a Fathu Makka, yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah, haranan da aka Fathu Makka manzon Allah ya haramta shi. Amma dai shi a har yanzu suna yin sa, auren mutu'a, mutum ya yarjejeniya zuwa lokaci kaza shikenan aure ya mutu. To a nan gurin kaga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta ne ya sake ta saki uku, yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma, da haka ta yi yarjejeniya da kai, ka yarda ka aure ni dan lokaci kaza shikenan ka sake ni, gaskiya wannan yayi kamanceceniya da auren mutu'a. In ba mu yi nasi kai tsaye mun ce auren mutu'a bane ba, akwai kama mai girman gaske tsakanin su da auren mutu'a. To kaga a nan gurin abinda ake ji masa tsoro kenan. Amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba, ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne, amma lokacin da ya zo zance ta bashi fuska komai da komai faran faran, an zo an yi aure ta riga ta tare, an yi amarci kwana biyu kwana uku, kawai da nan ka dawo gida da yar kazarka a hannu sai amure ta dore fuska, ka san za a yi sai yake kawai ta yadda ta fita ba ta nan take shiga ba, ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har sai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba, ta rubuta takarda ka sake ta, sai ta koma ya halatta na kwata mai in ta koma wurin na farko ba komai, dan ba auren mutu'a bane ba wannan, bai yi kama da auren mutu'a ba, ba kuma da zai na aka da mijin ba, sai dai kawai a nan gurin bata kyauta ba da sai maka rufa rufa, ta je gidanta ba da niyyar zama ba, da nufin kashe wuta, shi yasa aka samu su suna auren kashe wuta. Ina fata an fahimta. Dan haka dai a takaice ya 'yan uwa, idan mutum ya saki matarsa saki na uku, to ba shi halatta ya yi komai har sai ta auri wani namijin, kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya fara tsakaninsu. Da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku, sai ta yi ta auri wani mijin, sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin nawa na biyu da na aura, matsayinsa aure na kamar matsayin geza ta barbo ko geza ta gwado, wanda ake rufa da shi, kun san geza dai, ma'ana kamar lagwani, ma'ana baya da karfin mazakuta. Sai manzo Allah ya ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki koma wurin na farko? Ta ce kwarai abinda nake so kenan. Sai manzo Allah ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yuzuqa usailatahu, har sai ya dandane ki kema kin dandane shi, yanzu an yi aure bai taba saduwa da ke ba, kiyar saboda baya da mazakuta kamar da kika faɗa ko dan wani dalili, yanzu kuma kina son ya sake shi ki koma wajen na farko, ko ya sake ki bashi halatta ki tafi wajen na farko, har sai kin yi auren da lalle miji ya taba saduwa da ke a ciki, sannan idan ya sake ki ne kika idda sai na farko kuma yana dama ya miji. Ina fatan kun bayyana matsala. Kina fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, fa in talaqaha idan ya sake ta fala junaha alayhima an yataraja'a, shi nabi din da ya aure ta da ya sake ta, to babu laifi an yataraja'a su koma ita da wancan na farko. In zanna an yuqima hududallah, in sun sami yaqini a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah, ita za ta kare mutuncin su, sai kare nata. Wa tilka hududullah, waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayanin su. Yubayyinuha, ubangiji ta'ala ke bayyana su da kaumin ya'lamun, ga mutanen da suke da sani.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وإذا طلقتم النساء كما زادي إذا كنت كما تيمكو فبلغنا أجلهن سيكا سنتيلوك تي إدسو يا كسا سورا كتان إدسو تيينكي فأمسكوهن بمعروف إذا كنا سنسو سيكو لكي ستاردك وستاوا كيكو ميكو تينا داودك أو سرحوهن بمعروف ko kuma ku kyale su idda ta su ta kare in ba ku da sha'awar yin komai, su ma ta hanyar da ta dace a shari'ance. Ka kula da ladubba na saki, ka kula da ladubba na zama din in zaka zauna da su, ka kula da wajibabban al'amura da aka tilasta maka wajen zama da ita, ka lura kuma da wajibabban al'amura idan halin rabuwa ya faru. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, kada ku ce za ku rike matan ku dhiraran da nufin tutaswa, lita'tadu dan ku ketare iyakar Ubangiji. Wato ba shi halatta ka ce na dawo da ke bayan ko ba nufin a zauna lafiya kake ba, a'a nufi kake ka hana ta auren wani, kawai nufi kake ka cutar da ita, ko nufi kake ka sa ta cikin wani hali na damuwar da sai ta fanshi kanta ta hanyar dawo maka da sadakinka, wannan bai halatta ba. Shine wala tumsiku wannan zirarar lita'ati, wato kar ku ce za ku rike su dan cutarwa dan ku yi ta'addanci. Wa man yaf'al zalika, dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata din nan, wato ya rike mace da nufin cutar da ita, faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa. Wala tattakhidu ayati llahi huzwa, kar ku rike ayoyin Allah da hukuncen sa ababan yau izgilanci. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, ku tuna ni'mar Allah madaukakin sarki akan ku, ni'ma ta musulunci, ni'ma ta saukar da alqur'ani da saukar da waɗannan dokoki. Wama anzala alaykum min alkitab, kuma ku tuna abinda Allah ya saukar akan ku na littafi, wal hikmati, da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'idukum bihi, wanda yake muku wa'azi da shi. Wattaqullah, ku surrata Allah subhanahu wataala ta hanyar kiyaye dokokin sa. Wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim, ku sani cewa lalle Allah madaukaki alimu, masani ne bi kulli shay'in, dangane da kowane irin al'amari, babu abin da yake jahilta. Ba shi halitta ga mutum ya rike mace cutar da ita da nufin sai ta fanshi kanta, zai yi hakan ne kadai a lokaci guda idan ya kasance ta aikata alfasha, kamar yadda suratul nisa ta faɗa, illa an yati ni fahishatin mubayyana, sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya, to shine mutum zai iya rike mace har sai ta fanshi kanta da kanta. Shine ko malaman tafsiri suka ce alfasha mabayyaniya kamar ita ta aikata ta yi zina, mutum matarsa ta yi zina, ya sake ta haka yayi hasara, ya ci gaba da rike ta, idan zai ci gaba da zama da ita haka bayan gashi ya tabbatar ta yi zina, ko ya ganta da idansa, ko ya samu shaidu masu kwari akan cewa ta yi, to a nan gurin sai ta matsanta mata har ta ji dai kawai ta gwammace wa kiɗa da karatu, ma'ana har gara ma ta kashe ko ta bashi ko nawa ne ya kashe wajen aurenta don ya sake ta. To wannan tunda ta yi fasikanci ya halatta kai mata wannan musgunawar har ta fashi kanta. Waɗansu malaman suka fassara cewa fahisha mubayyana shine idan ta yi rashin kunya ga iyayenka, kuna zaune a gida ɗaya kai da iyayenka, amma tana yi wa iyayenka rashin kunya, ba ta ganin girmansu, ba ta ganin mutuncinsu. An bincika su suna kiyaye haƙƙinta na matar ɗansu, amma ita ba ta kiyaye haƙƙinsu na cewa iyaye ne ga mijinta. To wannan ma za ka iya musguna mata har ta fashi kanta. Ko kuma idan ta yi nishuzi, wato ba ta jin magana, yi kaza ba zan yi ba, ko kuma ko bace ce ba za ta yi ba karshe dai har ka je ka dawo bace ba ko manta ce ba ko yi kaza ta tashi ta yi ba yadda kake so ba ko kuma je ki kaza mana ki je ki mun kaza mana su ta yi tsaki sannan sai ta tashi ta je ta yi wannan don rashin kunya ne wanda mutum zai iya musguna mata har ta fashi kanta da kulubi ina ba ta an fahimta dan karka je kai hasara dai da kai ma tsaki ka ji haushi ka zo kai suci kai hasaran sadakin ka yanzu ba ka tada sadakin da zaka aure wata to amma kai ma sai ka juya ta wata tsiyar shine ka sa ta a bango ta ji gara ma dai ba ta gidan da tana gida ya ba sai ki mai shigan ki ba ni aure yanzu na fara ka sake ni ce ni kan aure yanzu na fara ba ni ba sai in kina son suke sai ki bani sadaki to wannan fa mutum zai yi haka ne idan ta zo bi fahisha mubayyana dan kar wani ya ribaci wannan shine baya son ta ya matsa mata in kai ne baka son ta sai dai ka saki ba maganar ka nemi wani abu don idan ka nemi wani abu bai halatta maka karba ba ko da ta baka kamar yadda aya ta bayani cikin suratul nisa
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
حديث ياتبت سكين سيد البخاري أكو صحابي ميسونا معقل ابن يسار معقل ابن يسار yana da kanwarsa wadda wani sahabin ke aurenta sai rabuwa ta faru tsakaninsu sai ta dawo gida ta yi idda har ta kare ba tare da mijinta ya zo ya yi komai ba bayan kammala idda daga baya sai ya je yana kaunarta yana son ya sake zuwa ya nemi aurenta sai ya zo zawarci don ya aure ta sai Ma'qil ibn Yasar ya ce ba zan taɓa yadda in baka ba da can na ga kimarka na baka ka sake ta kuma dan rashin kirki ka bari har sai ta kammala idda ba ka yi komai ba yanzu ta kammala idda ka zo ka ce kana son ta koma ba za ta koma ba ita mace tana so ta koma mijin ma yana son ta koma a sake yin sabon dauren aure da suraki da komai shi kuma wani yace ba za ta koma ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza tallaqtumun nisaa idan kun saki matayenku fa balagna ajalahunna sai ya kasance idda su ta riga ta kare ko tana dab ta kare ko kace idda su ta kare fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna to ku waliyai ma'ana majibinta lamarin mace kai alwalinta ko alwali ko waɗanda suke waliyai na mata fala ta'dhuluhunna kada ku ce za ku hana su an yankihina azwajahunna su auri mazajensu na dadin da suka sake su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun amince a tsakaninsu ta hanyar kyautatawa wato kamar kila da sun yi gaggawa ne yayi gaggawa yayi saki ita ce bata kyauta ba sai wani abu daga bayan ta yana dama shi ma yana dama suna son su koma baya halatta ko waliyansu ku ce ba za su koma ba tunda sun yadda suna son su sawa'un sakin ta ne yazo zai kome kafin idda ta kare dama wannan ai ku sanar da ku ne zai amma ba ne ma yake yadda ku ba ta in kun yadda ya kome in ba ku yadda bai fasa da ya ce ya komar da ita shedu guda biyu kawai zai kafa da wani ina kafa ku a matsayin shaida na dawo da matata da na saki shikenan ta zo matarsa matakar suna cikin idda ba ta kare ba amma idan idda ta riga ta kare to a lokacin nan da yanzu shi ba zawadi ne neman aure ki kaga sai ya nemi yarjewa daga wajen alwali sai yan alwali ya ga dama ya bashi to dukansu dai ko wancan din ko wannan din Allah ce fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna kar ku ce za ku hana su su aure mazajensu idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun sami yarjewa a tsakaninsu ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta dace da shari'a ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر wannan abin da aka ambata shine wanda ake yin wa'azi da shi ga duk wanda ya kasance yayi imanin Allah yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe a cikin ku zalikum azka lakum wa athhar wannan kuma shine azka lakum abin da yafi tsarki a gare ku wa athhar kuma yafi dacewa domin da azzaka da athhur kuma duk ma'anarsu daya azka wa athhar wato shi yafi tsarki shine yafi tsarki ko shi da yafi dacewa a ce in dai miji ya yi yana son matarsa za su koma to su koma ɗin shi ya fi sama da ku ce za ku hana su dan tunda zuciyarsa ta rataye da ita ita ma zuciyarsa ta rataye da shi saboda haka idan kun ce za ku hana su sai ku kawo wata matsala kuma daban wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala ke da sani na me yafi dacewa da bayinsa ba ku ne kuka fi sani ba ku ba ku san komai ba sai abin da Allah ya sanar da ku Allah shi ne amin
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات ما تأيي وأن دسك هيهو يرضعن أولادهن ذاس شايد آئنس جاريلن دسك هيفا حولين كاملين ثوان شكرو قدابيو تككو لمن أراد أن يتم الرضاعة ga waɗanda suke so su cika wa'adi da aka kayyade na shayarwa wato shine shekara biyu ba tilas bane kaiwa shekara biyu amma idan an kai shekara biyu kuma bai halatta ba ketare shekara biyu ana shayar da jariri a iyaye wa shekara ɗaya yan haka ku ga yafi dacewa shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara biyu liman arada an yutimma radha'a wa 'ala al-mauludi lahu wajibi ne akan uba dan shine al-mauludi lahu wanda aka haifa masa jaririn wajibi ne a kansa rizquhunna ciyar da matayensa da suka haihu din ko da ko ya suke su yanzu ba sa karkashin igiyar aurensa ta ce idan su ta haihu kaga ita kammala iddar gina to yanzu kai ne zaka ciyar da ita domin ciyar da danka wajibi ne shi danka yanzu bai fara cin abinci ba sai in mahaifiyarsa ta ci abinci daga abin da ta ci ne za a kanata a wata masana'anta a ciki a samu masa madarar da zai sha nonon da zai sha to sai zanto dole ne ka ciyar da ita dan mamanta ya bayar da nonon da danka zai sha wa 'ala al-mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka haifa masa zabin rizquhunna ciyar da matar ko ciyar da su matan da suka haihu din wa kiswatuhunna da yi musu tufafi sutura kenan bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'ance a al'adance me zai yi wanda bai yi kauro ba me zai yi wanda bai almubazzaranci ba bisa ga ka'idar wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama bisa ga ka'idar wa kulu washrabu wa la tusrif shi da bil ma'ruf me zai yi wanda zai zama tsakatsakiya wajen ciyarwa me zai yi tsakatsakiya wajen tufafi dole ne yawa matar dole ne ya mata na abinci ko sutura ko da ba ta tare da shi tun da ɗansa yana kan cinyoyinta tana shayar da shi shine wa al mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ba dora wata rai sai abin da za ta iya abin nufi kar iyaye dan jin haushin ya saki yar su yanzu da yar ta haihu a kallafa masa wani abin da ya shafi ciyarwa da tufafi wanda ya fi karfinsa bai dace ba a shari'ance lalle ne a bi cewa mai hali irin nashi mai matakin albashi irin nashi samun irin nashi menene abin da ya kamata ya ciyar da matarsa tsakatsakiya wanda bai almubazzaranci ba bai yi kauro ko rowa ba to sai a karɓi wannan abin a wajensa kar a kallafa masa abin da ba zai iya ba shine la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi la tudarra walidatun biwaladiha kar a cutar da mace a musguna mata saboda ɗanta haka kuma kar a cutar da wanda aka yi wa haihuwa shi uba kenan saboda ɗansa da akwai lokacin da miji zai gallaza wa mace ba dan komai ba sai dan ɗanta akwai lokacin da mace za ta gallaza wa miji ba dan komai ba sai dan ɗansa tunda dai ɗan yana wurinsa bari ta nemi kaza bari ta nemi kaza bari ta yi ma ƙarya ta yaron baya da lafiya bayan lafiya sa kalau je bai kwana je ya kwana bai barci ba bayan ya kwana yana bacci ba dan komai ba sai dan ta gallaza uba kawo kaza kawai dan sanadiyar ɗansa a cutar da shi kamar yadda shi ma bai halatta ba dan sanadiyar ɗanta ya ce zai cutar da ita sawa'un ana tare ne ko an rabu da akwai lokacin da ake cutar juna saboda yaya dan ana tare, akwai lokacin da ake cutar juna saboda yaya bayan an rabu, kowanne bai halatta ba. Domin la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi abli, ya shafi lokacin da ake rabe, ya shafi lokacin da kuma ake hada da juna. Ina fata an fahimta. Da akwai mata da idan tana so ta musguna maka, kai mata abin da yake ba daidai ba, sai ta kwada dan kamari, sai ta zage shi a gaban ka, ba da shi take ba da kai take, dan ka ji haushi, dan ta ga zuciyar ka tara sai da dan. Shi ma akwai mutumin da idan mace ta yi masa laifi, ba da ita kadai ke fushi ba, har da ƴaƴanta, yadda ita yake fushi da ita, ko ƴaƴanta suka zo turaka wajen sa dakin su sai kore su, ya daure musu kubuta. To menene laifin su kuma ciki? لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي وعلى الوارث مثل ذلك. أبين لك أن يفيد الوارث أنا مدى جنتات معنى إذن باؤبا الوارث وانت زي إيتن قادم تا باية متور تا توشين يكمات يجب أن سنو يمون ننتم وجن كلادة يتن دعوان سباين كاقب بموان سن بعد إيتن قادم سبا إيتن قادم سبا كانوا مهيفين سا won mahaifinsa duk suna kishin gadan wannan dan idan ya mutu. To yanzu tunda mahaifin yaron ya mutu, dan ba mai kula da shi, sune suke zaman yin kula da shi. Abinda duk za a nema a wajen uba, sai a nema a wajen kanin uba, ko a wajen wan uba, ko a nema a wajen babban wa na wannan dan lokacin da mahaifinsa ya rusu, shine ma'anar wa alal warisi min dhalik. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa akwai wata nukta dake cikin wannan aya. Da Ubangiji ta'ala ce la tudarra walidatun bi waladiha, yana da dama da ya ce wala walidun bi waladihi, tunda walida mahaifiya, walidun mahaifi. Da yadda aka ce kar a cutar da uwa mai haihuwa game da ɗanta, haka kuma kar a cutar da mahaifi game da ɗansa. Amma menene hikimar ba a kawo walid ba sai a kawo mauludun lahu? Domin lafazin mauludun lahu ya shafi uba da ya haifi ɗan, lafazin mauludun lahu ya shafi kanin uba, wan uba ya shafi wan wannan yaron. Domin lokacin da aka haihu a gidanku, mahaifinka matarsa ta haihu, idan ka zo ka cewa abokananku an yi mana haihuwa, ƙarya kai? Shi mahaifin ɗan idan ya je ce an yi mana haihuwa, ƙarya yayi? Shi kanin uban ɗan ko wan uban ɗan idan ya je ce an mana haihuwa, ƙarya yayi? Ashe ku duka kowanne mauludun lahu ne, domin da an kawo walid da uba ne kawai zai jibinci nauyi. Amma tunda aka ce mauludun lahu, idan uba yana nan shi ne nassin ke gaskatuwa a kansa, in baya nan kanin sa na nan, uwan sa na nan, to su ne za su ɗauki wannan nauyin da baya nan, da in yana nan shi ne zai ɗauka. Shi ne hikimar wala mauludun lahu bi waladi wa alal warith mithlu dhalik, sai zan to ƙarin bayani ne kawai. An gane ko? Fa in arada fisalan, idan iyaye guda biyu sun yi nufin yaye ɗansu, an taradin minhuma wa tashawurin, bisa ga yarda a tsakaninsu da tattaunawa da shawara, fala junaha alayhima, babu laifi su yaye ɗa. Abin nufi uba ba ya da ikon ya ce lalle a yaye ɗa wata mai zuwa, uwa ba ta da iko ta ce lalle zan yaye ɗa wata mai zuwa, sai sun yi shawara da juna. Ina faɗa muku fahimta. Shi ba zai zo yayi ra'ayin riƙau kama kariya ya ce a yayi ɗan ba dole, ita ma ba za ta yi ra'ayin riƙau ta ce tunda ɗan nonon ta yake sha kawai ta yayi, dole sai sun yarda. Fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawur fala junaha alayhi wa in aradtum an tastardu auladakum, idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku a shayar da su a wani gida, wata uwar da ba mahaifiyarsu ba ta shayar da su. An gane ku? Idan kun yi nufin haka, fala junaha alaikum, babu laifi a kanku, idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf, idan wato ainihin sallamtum kun bayar da ma ataytum abinda ya kamata ku bayar, aka yarjejeniya da ku za a shayar da ƴaƴanku ku biya lada kaza, sai ku je ku kai ku biya din bil ma'ruf ta hanyar da dace a shari'a. To menene ke sa har kawai a ce sai an je an kai yaro a shayar da shi? Anan ayar haka ta yi magana, idan kun so ku shayar da shi. Amma aya ta cikin suratul talaq ta yi bayani wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, ta'asartum kun samu rashin fahimtar juna, kun rabu da matar, ga jariri tana shayar da shi yau wata biyar, ka sake ta, ta ce to ni aure zan yi, kuma tunda zan yi aure dama yaro zai dawo wurinka, shi ko bai kai lokacin za a yaye shi ba, ya za a yi? Sai a nemo mai yaye, sai a nemo mai shayarwa. idan aka nemo mai shayarwa sai a yi rijijina nawa za a baki kowane wata ki shayar da wannan yaron kaza za a biya ta shikenan sai uba ya biya a shayar da kansa ina fata an fahimta wasu ta'asartum kenan kun samu rikici to fasaturdi'u lahu ukhra sai a samu wata ki shayar da shi idan wata za ta shayar da shi waye zai biya liyum bizu sa'atin min sa'ati sai aya ta tafi ta hade ma'ana shi ma abucin yarwa uba kenan sai ya ciyar yadda dole ya ciyar da matarsa haka dole ya ciyar da kansa ومن قدر عليه رزقه فليمجد مما آتاه الله سواء ان ديلوا كو باي ديلوا غربدان حالنسا غربدان ابن ديس شينا نان ايه تسي فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله كسر دوكوكين الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير كسر سوى ابنجي تعالى ما يغنن دو ابن دوك ايكتاوا ني كوما زي مكن حسابي اكن هكذا ران تاسين قيامه ابن دمك فدا زمدي الله شبا ملادا وان دمك كسكري الله يشفي منا والسلام عليكم ورحمه الله.